Mita 88 da ɗigo 5 da Life Mirror zamani a Bakar Sabo ake tare da shi, kuma muna tare da ɗaya daga cikin masana harkokin tsaro da tattara bayanan sirri a wannan ƙasa, kuma za mu yi magana da shi ne dangane da abin da ya shafi harkokin tsaron musamman a nan ɓangaren arewa. Dr. a karin farko a wannan tasha ta da Life Mirror zamani, me sauro zai so ya ji suna da kuma matsayi?
Sunana na Dr. Yahuza Kezo, masanin harkokin tsaro, tattara bayanan sirri da kuma abin da ya shafi bincike abin da diyi a kan harkokin tsaro, masanin harkokin tsare-tsaren gina cigaban al'umma, kuma masani kan abin da ya shafi yanda ake aikata laifuka a cikin dazuka da ƙauyuka na wato yammacin Afirka baki ɗaya.
Ga misali, Dakta Mai Sauro da Suyeji, shin wannan matsaloli da ake samu na taɓarɓarewar tsaro a mahangarku masana harkokin tsaron da kuma tattaro bayanan sirri, me kuke ganin ya ja waɗannan matsaloli da ake samu har a kwana-kwanan nan ake ganin cewar wato wuraren da bai kamata ma a ce ƴan ta'addan nan an kai farmaki ko hari ba, ana ganin cewar suna shiga suna kai hari?
Wannan matsaloli da kuma har-hari da ake ta kaiwa a gurare daban-daban ai bai zo da abin mamaki ne a guri na ba, kuma wato dama kamar hari da aka kai ga wasu gurare da ake ganin ba za a iya kai hari a gare su ba, kamar misali makarantar horar da sojoji da jami'an tsaron Najeriya ta Kaduna NDA. A wani abu da kisa mutane su fahimta shi ne ba wai sojoji ko ake horarwa a wannan guri ba, ana horar da sauran jami'an hukumomin tsaro na ƙasar Najeriya da kuma ƙasashe da dama na duniya suna zuwa su koyi horo a wannan guri. Abubuwan da suke kawo waɗannan abubuwa ne masu yawa. Akwai matsala ta lalacewar shugabanci, akwai matsala ta san zuciya, akwai matsala ta rashin kishi daga su shugabannin tsaro da kuma ma'aikatan tsaron, akwai ƙarancin rashin ma'aikatan tsaro, akwai ƙarancin rashin kayan aiki, sannan kuma akwai ƙarancin wato tsayuwar hukumomi akan ɗaukar matakin babu sani ba sabo, sannan akwai lalacewar ɓangaren shari'a da kuma ɓangaren tsaro ɗin da aka sanya siyasa a ciki, sannan akwai lalacewar taɓarɓarewar samun bargurbin shugabannin al'umma wanda ya shafi sarakuna da sauran makamantansu, sannan wato akwai matsalar da ta taho tun daga shekara 22 zuwa shekara 35 ko 37 wacce ta shafi wato ɗaukar ma'aikatan tsaro, horar da ma'aikatan tsaro da kuma wato kayi musu ƙarin girma da tura su guraren ayyuka, wanda ya zama san zuciya ya shiga ciki yanda wato kansila zai bada sunan wanda yake so a ɗauka, ciyaman ya bada, shugaban jam'iyya a ƙaramin hukuma ya bada, a jaha kwamishina, darakta na tsaro, kwamishina 'yan sanda, babban soja da ƙarami, da sauran ma'aikatan hukumomin tsaro na custom da immigration da sauran hukumomin tsaro da ya kamata. Wannan matsala ta kasance tana cin to a ƙwarya na harkar wato taɓarɓarewa da lalacewa. Da misalin ka ɗauka da yawan ƙananan hukumomin da ake da su, babu jami'an tsaron wadatattu, in ma da akwai su ba su da kayan aiki, in ma da kayan aikin tsofaffi ne ba na wannan lokaci ba. Sannan harkar rashawa da cin hanci tana taka muhimmiyar rawa dangane da wannan matsala, yayin da muka dubi yawan kuɗaɗen da ministar kuɗi Aisha ta faɗa cewar ta bawa sojoji kimanin kusan tiriliyan 2, da kuma kuɗaɗen da mai bawa shugaban ƙasa shawara ya ce an ware dangane da harkokin tsaro, amma kuma kullum waɗannan abubuwan ya gagara. Sannan idan muka dubi wato akwai abin da ake cewa sarrafa ko sadaukar da wato ƙasa, yanda wato shugabannin tsaro da hukumomin tsaro suka sadaukar, da misali in ka ɗauka kamar hanyar Kaduna zuwa Abuja, duk manyan jami'an tsaro sun yi tsorata ba su bi. Saboda haka jami'an tsaro kuma idan ka je guraren ofisoshinsu za ka ga sun sanya shinge da kariya iri-iri. So ƙoƙarin da suke yi shi ne na su kare kansu, ba su kare al'umma ba. Mafi yawancinsu 'ya'ya ne waɗanda suke shafafu da mai, ko kuma wato waɗansu waɗanda kawai aka ba su aikin ba sun nema ba. Sama da kashi 90 cikin 100 ko sama da haka na waɗanda suke neman shiga aikin tsaro shekara 22 zuwa shekara 35 ko da 7 ba su ake ɗauka ba. Saboda haka waɗanda suka girma yanzu ba su da ƙaunar ƙasar, ba su da kishin ƙasar, ba su da burin ƙasar, ba su ƙasa a zuciyarsu, sai dai burinsu kawai su tara abin duniya, su mallaki waɗansu abubuwa, kuma su shiga cikin wato tsari na gudanarwa na mulki da abin da ake cewa wato power struggle shikenan. Kasancewar shugabannin mu mafi yawancin su gwamnatin mu da yawa domin abubuwan da suke faɗa a kafafen yada labarai na cewa suna yin sulhu da ƴan ta'adda me kawo magana su. Sannan kuma ni a matsayina na masayin na masani a dazukan Afirka da kauyuka da gurare masu wahalar shiga. Ina gurin yake mai wahalar shiga wanda yake sojojin Najeriya ko ma'aikatan tsaron Najeriya ba za su iya shiga su zakulo su kamo duk wanda ya kamata ba. Kamar yadda duk wanda ya aikata laifi yake tashin dan sanda ya tafi ko mun nisan kauyen su je ya kamo shi kawo shi kuma a yi mai abin da ya kamata. Saboda yan ka dubi harhare da ake kaiwa na baya-bayan nan da kuma irin sharuɗa da su ƴan ta'adda suke bawa gwamnatocin jihohi kamar yadda aka ba gwamnatin jihar Katsina da gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Kaduna da gwamnatin jihar Zamfara da gwamnatin jihar Niger da sauran wasu gurare akan wato ƴan ta'addan sun bada wasu sharuɗa waɗanda in ba a cika waɗannan sharuɗan ba su kuma ga abin da za su.
Dokta, kafin mu zo maganar wannan mataki ya kamata a man hanga ku wato masana harkokin tsaro a ɗauka, za mu so mu ji shin wannan wurare misali da kake faɗa dazuzzukan nan matsayin ku na masana harkokin tsaro kuke ganin ya kamata a ci wato jami'an tsaron nan za su iya shiga ko ina domin ganin cewa an magance waɗannan abubuwa. Bisa Roger Suede, shin kun lalle gane
to waɗannan gurare din da nake magana akan su? Babu guraren da ban shiga na san su a aikace ba, ba a labari ba, ba kuma wato wai a karantawa takarda ba. Ni masani ne wanda yake na aikatau ba na sanau kawai ba, na sanau da aikatau. Saboda haka dukkanin guraren da masu aikata laifin nan suke babu wani guri wanda ban taɓa shiga shi ba, wanda ban san ya yake ba. Kuma wato kullum da nake magana shi ne tsakanin tsarin zamantakewa da muke na taswirar shugabanci a arewa da kuma inda duka waɗannan abubuwa suke faruwa da arewa da kudancin Najeriya. Waɗansu abubuwa ne wanda na farko dai baka da wata iyaka wacce za ka ce akwai wani tsagi tsakanin mai unguwa Hamidu da mai unguwa Aliyu, a haɗa suke. To kuma sannan tarin masu unguwanni shi yake yin dagaci, tarin dagatai shi yake yin hakimi, tarin hakimai shi yake yin sarki. Saboda haka a ina ne ake da wata iyaka wanda za mu iya kiran shi kamar free zone tsakanin mai unguwa da mai unguwa, ko ko tsakanin dagaci da dagaci, ko ko tsakanin hakimi da hakimi, ko tsakanin sarki da sarki. Dan haka ta ina ake samun gidan mai wanda waɗannan masu laifi suke shiga suna aikata waɗannan laifi? Kuma wane ne yake ba su abincin da suke ci a cikin waɗannan dazu? Waɗannan babura da ake ganin su a kansu da 200-300 suna yau goyon 200-300 da bindigogi daga ina suke shigowa?
Dokta, mai sauraro zai so ya ji ina mafita, me ya kamata a ce an yi domin ganin cewar an magance waɗannan abubuwa wanda kullum mutane suke ganin cewar wato kamar abin gaba yake, kuma kamar yadda a bayanan ka kake cewar su kansu jami'an tsaron nan wato kamar kansu suke karewa ba al'umma ba, me ya kamata a yi don ganin cewar zaman lafiya ya dawo?
Mafita ita ce na farko wato a ɗauki wadatattun jami'an tsaro waɗanda za su yi aikin tsaro, kuma a ɗauke su ta hanya da tsarin da ya kamata, ba tsarin da aka ɗauka ana amfani da shi shekara 22 zuwa 35 zuwa 37 kamar yadda na faɗa ba. Yanzu misali da a ce a kowace a mazaɓar duk da kake kowane kwato na zaɓe za a yi shela, za a iya samun mutum 20 a cikinsu waɗanda za su yi valantiya, ma'ana wanda za su sadaukar da cewar suna sha'awar za su shiga aikin tsaro kuma za su taimaka wajen kawo wato maslaha da mafita akan wannan matsala. In ka ɗauki a cikinsu wanda suka yi karatu, ka tura wasunsu aikin soja, wasu aikin ɗan sanda, wasu aikin SS, wasu aikin immigration, wasu aikin custom, a duba daidai da yawan buƙatu da ake da shi. Kowane akwatu ka ɗauki mutum 20, a mazaɓa wacce take da akwatu 10, kaga kana da mutane 200. Idan ƙaramar hukuma tana da mazaɓa 10, kaga kana da mutane da yawa kenan. To kuma waɗannan ina magana ne akan waɗanda suke kishi suke ƙauna, a je a ba su horon da ya kamata. Sannan a ɗauki waɗansu ko da mutum 5-5 ne ko 10-10 waɗanda za su zama 'yan sa kai, waɗanda za a yi musu horo na yadda za su yi amfani da dabarun naushi da nasiha. Domin kullum abin da muke faɗa shi ne ba za a iya maganin harkar tsaro ta harkar naushi kawai ba, sai an yi amfani da dabarun nan na naushi da nasiha wanda ake cewa wato stick and carrot. Sannan kuma abu na gaba shi ne shugabanni su ji tsoron Allah, su cire son zuciya, musamman tun daga matakin dagatai da masu unguwanni da hakimai da sarakuna da sauran masu faɗa aji a cikin al'umma, domin a kawo yadda za a yi ya zama an samu haɗaka ta tsarin tsaro. Ka san wato wani abu da ke san al'umma ta fahimta shi ne muna da tsari guda uku a cikin yankunan mu na Najeriya, musamman a arewacin Najeriya, wanda ya shafi fuskar wato harkar tsaro. Akwai tsari na zubeban ƙwarya, wanda tsari ne na tsaro, sannan akwai tsari na tace barkatai da jikanaika, sannan kuma akwai rubutaccen tsari na ka'ida shine na tsari na hukumomin tsaro wadanda gwamnatin tarayya take kula da su kai tsaye ko ko suke karkashin gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi da sauran makamantan su. Sannan kuma sai wani kashi na hudu shine wani sabon zube na tsaro da ya taso wanda gwamnonin jihohi suke samar da wani tsari na zube na tsare-tsaren tsaro kamar misali irin su Karota, su Castelia da sauran makamantan su waɗanda ake da su a arewaci da kuma kudancin Najeriya.
Allah kyauta ya kuma kawo mana tsaro da kwanciyar hankali. Abakar Sabo akan mita 88.5 da La FM na zamani tare da Dr. Yahuza Getso, masani akan harkokin tsaro da kuma tattara bayanan sirri.